الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين. بياك يوم، السلام عليكم ورحمة الله.
barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Laraba wanda ya dace da 5 ga watan 5 shekara ta 2022 bayan jiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 25 kenan ko 25 ga watan 7 shekara ta 2001 miladiya. Dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Umdatul Ahkam. Wannan shine darasi na 20. Jiya idan ba manta ba, muna cikin babin da yake magana ne dangane da al-ibradu fi zuhur min shiddatil harr, wato cewa idan ana tsananin zafi ana so a jinkirta lokacin azhar gurgurdan yadda zafin zai dan ragu. To anan muke mun karanta hadisi na farko a wajen hadisin Abdullah dan Umar da ki da Abu Huraira. Yau za mu tashi kan al-hadithul ashir ba'da al-mi'a, hadisi na 110. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحرب. قائدا وانا هديث كافن سأقوى هديث البيو يديك أتكين أسل للتاسم عمدة الأحكام أنقانك سأنكاو هديث أنس ذيك وقنا دنقل درامة صلى الله هديث وانا سنأكاو سأمات مالا يقباتر دسي أنا وجن شره دين يدات وصل هديث دي قباتر بايا أنقانك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط صوبه فسجد عليه. وانا حديث أنكر بوشي لك أنس بن مالك الله تعالى تقري قال يتي كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كسن في مناهين صلى تارد أن نبصر هذا أمسك الله سقال ثبتها قريش دئي على انجدنسا في شدة الحر أتكين سنن ذاتي، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض إذا تيدك تكم بيساميك أن تبتر دقوشن ساكن كسابة ودنين سجدة basata saubahu, to yakan shimfita tufafinsa ko hannun rigarsa ko rawaninsa, fasajada alaihi sai ya sujada a kansa. Wato rana ta yi zafi da yawa, idan mutum ya ce zai ɗaura goshinsa, suminti ne ga zafi ko sahara ce ga zafi ko kan kwalta ne ga zafi, to sai mutum ya saki hannun babban rigarsa sai ya ɗaura goshinsa a kai, ko ya ɗauko wani hankicin aljihunsa ya sa sai ya ɗaura goshinsa a kai, ko rawanin sai dan walwale shi ya tsora goshinsa kai. Ya halatta ko bai halatta ba? Ya halatta. Don gashi an san malaka ce haka suka rinka yi tare da manzon Allah. To a cikin hadisin ba nuna manzon Allah ya gani ya kyale ba, amma dai tunda aka yi abin a gabansa wahayi bai sauka ya ce a daina ba, ya nuna daidai ne. An gane ku? Wato wannan hadisi waɗansu daga cikin malamai sukan ga kamar ya so ya ci karo da hadisin baya, hadisin da yake idan zafi ya yi zafi ku yi mai fa abridu fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. To kuma nan ya zana ga zafin, amma kuma ana sallah din har ma suna shimfida tufafinsu don su samu daman yin sujada a kansa ga wanda ba ya da ikon yi haka din. Shi ne malamai suka ce hadisan ba su ci karo da juna ba. Shi wancan hadisi yana nan a matsayinsa na cewa idan zafi ya yi tsanani ku sassauta ko ku jinkirta lokacin azhar din har ya zuwa lokacin da kaifin zafin ranar zai dan ragu. To amma kasancewar kaifin zafin ranar ya ragu baya nuna kasa ta huce gaba daya, tunda kasa yanzu haka idan ka je kan kwalta idan ka sa hannunka za ka rage zafi ba ta gama hucewa ba. To a ce wancan hadisin da bamanin da musu cikaro da juna ba. Ina ba ta hadisi na gaba, babu qada'i salati alfa'idati wa ta'jilha, wato malan ya kulla masa babi da cewa babin rama sallah alfa'idati wadda ta kubuce wa ta'jilha da kuma gaggauta ta in za a yi ta din. Alhadith alhadi 10 ba'da al-mi'a, hadisi na 111. An Anas bin Malik radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها wannan hadisi shi ma an karbo shi daga Anas bin Malik Allah shi gari da gare shi yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man nasiya salatan falyusalliha idza zakaraha wanda ya manta sallah to ya sallace ta idan ya tuna ta la kafarata laha illa zalik ba wata kafara da ake wa sallah din sai yin kadai ba a cewa kayi ta tare da kafara a'a kawai ki zaka yi ta lokacin da ka tuna wa tala qawluhu ta'ala bayan manzon Allah ya fada wannan zance sai ya karanta fadin Allah ta'ala wa aqimis salata li zikri ka tsayar da sallah li zikri domin tunani ko domin ambatona wato manzon Allah na nuna fadin ma'anar wannan aya yana nufin dukkan mutumin da ya tuno da sallah da ya manta ta ada to sai ya yi ta lokacin da ya tuna din wali muslimin a riwayar muslim kadai man nasiya salatan wanda duk ya manta sallah aw nama anha ko yayi barci ga barin ta bai yi ta ba fa kaffaratuha an yusalliha idza zakaraha kaffarar ita wannan sallar shine yin ta lokacin da ya tuna ta an gane ko ba ta da wata kaffara da ake yi illa iyaka dai ka farka daga barci yanzu rana ta fadi baka yi la'asar ba sai ka sallaci la'asar din kai ka farka daga barci bayan hudowar rana gashi ko baka yi sallan alfajir ba sallan asubahi ba sai ka yi ta a wannan lokacin da ka farka yin haka din kawai shine abin da zai sa ba za a tuhumce ka da laifi ba yin ta shine ka kafaratu ha an yi salliya idan zakara an gane ku to a nan gurin ya kamata mu dan karanta khilafin malamai ko da yake bai tsawo amma za mu yi masa karatu irin na gurguje dan mu abin nan din sa malamai sun yi sabani dangane da abin da ya shafi rama sallah domin mutanen da ke barin sallah mun taba cewa iri biyar ne a nan gurin in ba ku manta ba mutum na farko wanda ya bar sallah saboda mantuwa mutum na biyu wanda ya bar sallah saboda barci ya dauke shi bai yi ta ba har lokaci ya wuce mutum na uku mara hankali wanda rashin hankali ya kama shi yana cikin hauka har lokacin sallah ya fita mutum na hudu wanda yake cikin maye bai yi sallah ba har lokacin da ya fita mutum na biyar wanda ya barta da ganganci haka kawai sallah lokacin da yana ji yana gani har ya fita bai ba ina fatan kuna fahimta to shi mai maye din nan ba mu san me yasa yayi maye ba dai maye kawai ta iya yiwa barasa ya ta yayi maye ta iya yiwa kuma a'a wato a farfadiya ce yake da ita to mutumin da yake da farfadiya kuma yana bangaren mahaukata a wannan lokacin da farfadiya ta zo masa dan baya hankaltar mai yake cewa irin yadda mahaukaci baya hankaltar mai yake cewa ta iya yiwa anesthesia aka yi masa asibiti nan za a yi masa operation to wannan kuma sai masa ji layin masu maye dan baya bai san mai yake faɗa ko dai layin mahaukata ko layin masu maye dan shi ma lokacin baya da hankali bai san mai yake ciki ba ina fata an fahimta to a nan gurin wanda ya bar sallah bisa mantuwa sai daga baya ya tuna ko barci ya dauke shi har lokacin da ya fita daga baya ya tuna su ne wannan hadisin ke magana a kansa an gane ku don abinda nasu hadisi yake man nasiya salatan aw nama anha fa kaffaratuha an yusalliha idza zakara in mun dauki lafazin farko man nasiya salatan falyusalliha idza zakara kaga anan gurin yana magana kan guda biyu din da mai barci da mai mantuwa su ne suke da aka ba su aka yi musu alfarmar sa iya ramawa ko da lokacin da ya fita sa iya yin ta ko da lokacin da ya fita mutumin da yake mahaukaci shi wannan duk adadin sallolin da suka wuce shi a halin hauka baya kai shi an yadda cewa babu ramuwa a kansa mutum ya farfado yau daga hauka baka cewa ya rama adadin salloli guda biyar da ya yi yana mahaukaci to haka mutumin da aka yi masa anesthesia a asibiti awa hudu biyar har aka yi salloli uku hudu lokacin sai fita bai farfado ba sai daga baya farfado baka cewa ya rama su daga su mutu ba ramuwa a kansa ina ba da kun fahimta mutumin da yake buguwa ya yi baya da hankali yana da ramuwa yana da ramuwa? Shi ne ya sha giya ya bugu har lokacin sallah ya fita bai yi ba, sai daga baya ya farfado ya gane, ya zama mai hankali sai ya gano cewa lalle ya bar salloli guda uku ko hudu sun wuce. Babu ramuwa a kansa ba lokacin da ya wuce ba, me hujja kan tsaya da mata? To bari mu zo idan an jima na cikon biyar, wanda ya bar sallah da ganganci har lokacin da ya fita bai ba. To wannan shine mahallul khilaf. Kun gane ko? Ku gane da mai barci da mai mantuwa duk an yi ijma'i zai rama sallah. Ba wani safani tsakanin malami fi ma'ana sai iyakacin bincike na. A da mahaukaci da wanda yake mai farfadiya a ɗaya, har da wanda aka yi wa allura don a yi masa aiki a asibiti a lokacin sallah ya fita sannan ya farfado, duk waɗannan babu ramuwa a kansu. An gane ko? Mutumin da ya bar sallah da gangan to shine aka yi safani a kansa. Shine ma dai sai ikhtalafa al-ulama hal tajibu al-mubadaratu ila fi'liha aw, wannan ba wannan matsalar bace, ba wata ce daban a ce. Wato ita wannan matsala, wato cewa mutumin da ya bar ta da ganganci babu ramuwa a kansa, shine zai ce mafi inganci. Babu ramuwa a kansa. Bambancin shi da sauran mahaukaci da mai farfadiya da suka bar ta har lokaci ya fita, babu ramuwa a kansu. To amma suna da zunubi? Babu zunubi kuma a kansu. Ina ba dan fahimta. Amma shi wanda yake ya bar ta da ganganci har lokaci ya fita, babu ramuwa a kansa, amma yana da zunubi ko babu? Akwai zunubi. Har ma ɗansu malamai suna ganin ya yi ridda ne ya fita daga musulunci. Girman zunubin ya kai a ce ya fita daga musulunci. Cewa babu ramuwa daban, daban da cewa babu laifi. Kar wani ya fahimci da an ce babu ramuwa sai ɗauka mai babu laifi. Ko a Hausar ma ba dai bane. Wancan wanda ya bari saboda rashin hankali babu ramuwa a kansa, sannan babu laifi a kansa. Don Allah ya kallifi Allah nafsan illa da lokacin ba shi da hankali. Al'asal kuma shine manasu taklif da nasan hadisin annabi rufi al-qalamu an thalathin an sabiyya hatta yahtadim wa an an-na'im hatta yastayqiz wa an al-majnun hatta yufiq. Kaga kenan babu laifi a kansa saboda halin hauka ko cewa an masa allura ka ana masa aiki a asibiti da ta wuce, babu laifi a kansa ko ba lalle ne sai ya rama ba. Da in ka ce rama baka da dalilin cewa rama, to mutumin da yake da ganganci shine malamai suka yi sabani, waɗansu suka ce rama, waɗansu suka ce kare rama. Ina ba dan gumbayin ta, amma dai ka bai taɓa kafadar cewa mafi inganci shine ba zai rama ba, domin dukkan nassi da ya zo yana magana akan yi sallah, yana magana akan yin ta ne cikin lokacin ta. Aqimis salata li duluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda wa aqimis salata tarafay an-nahar wa zulfan min al-layl innal hasanati yudhhibun as-sayyi'at zalika dhikra lil-zakirin. Dukkan wannan yana magana kan aqimis salata, ba ai shiru ba kawai ta kace mai li duluki shamsi ila ghasaqil layl, ga sallah ga kuma lokacin an hada baka tare da juna. To sai ka bari lokacin ya wuce, sai ka je kai aqimis salata kuma kadai ba tare da lokaci ba? To shi ne na taɓa faɗa muku wannan matsalar, amma ina sake maimaitawa. Abinda malamai suke cewa shi ne, wanda aka ce yi sallar azhar bayan rana ta karkata kuma lokacin ta yamtaddu ila tulu'i shams, yi la'asar idan inuwarka ta zama daidai da kai, wa waqtuha yamtaddu ila ghurubi shams, aqsad ila ghurubi shams, lokacin ta na zartewa har zuwa faɗuwar rana, sai ka ki a wannan awannin da aka baka, sai da rana ta faɗi yanzu ka zo ka ce za ka yi. To wai da za ka yi yanzu da wani umarni kake yi? Da wancan umarni na cewa yi sallah a lokacinta ko kuma da wani sabon umarni? Don wancan umarni na cewa yi sallah ya ce ka yi a lokacinta, to sai lokaci ya wuce ba kai ba, yanzu kana jiran sabon umarni ya zo kafin kai. Shi yasa mai barci ba da umarnin aqimis salata lidduluki shams ya tashi yake rama sallah ba, mai mantuwa ba da umarnin aqimis salata lidduluki shams ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr ba da shi yake aiki ba. Sabon umarnin da ya fito daga bakin annabi cewa man nama an salatan aw nasiha falyusalliha idza dhakara, da wannan umarnin ne, wannan sabo ne ba wancan bane ba, tunda ya cire ta daga lokacin ta bai yi ta ba, dan me zai yanzu saboda wani sabon umarni? To yanzu mun samu da mai mantuwa da mai barci suna da sabon umarni da ya zo cewa su yi. To kai wanda ka bata ganganci ina sabon umarnin ka? To idan kai waye saka? Farko dai babu lada, dan ba wanda ya saka. Na biyu ko bata dauke ma zunubin ba, da kuma fahimta. Dan haka abinda zai warwarewa mutum matsalar sa lokacin da ya bar sallar da gangaji har lokacin ya fita shine tuba tobatan da su haka dai. Amma dan ya rama sallar koda zai yi ta so 100 ba za ta warware masa matsalar sa. Abinda malaman suka ce kenan, yayi tuba tobatan da suha, ya yawaita istighfari, ya rinka yawaita sallolin nafila dan su suke gurbin waccan da ya bari lokacin da ya fita. Amma ramuwa kadai ba za ta warware masa matsalar sa. Wannan shine zance mafi inganci. Dan duk wanda yake rama zai ina dalilin ka dai ce an ce rama. Ko da waɗanda suka wajabta ramuwa cikin malamai abinda suke kafa hujja cewa wai to wai tunda mai barci da mai mantuwa ma da suke da uzuri an ce su rama ballantana mai ganganci kaga wannan kiyasi ne. Kiyasi ne. To idan haka ne ba sai ka ce to kuma a sa mahaukaci ma ya rama, wanda ya sha giya ma ya lalace ma ya rama, wanda duk ya sha giya ya bar sallah kafin lokacin ta kaga yanzu gashi zurubin ya sha giya. Sannan kuma gashi bai sallah ba har lokacin da ya fita, wace ramuwa zai in ya rama ma ba za ta warware masa matsalar sa ba. Tuba tobatan da suhai shine aikin sa. Ya zana maganar ya yarda ne ko bai yarda ba. Imam Ahmad bin Hanbal yace ya zama kafiri ya bar musulunci in dai ya bar sallah har lokacin da ya fita da ganganci bai tashi yayi ta ba ya fita daga musulunci. Imam Malik ne yace bai fita daga musulunci ba in ya yarda da wajibin ta har yanzu ya yarda wajibi ce. Sakaci ne da rinjayar shedan yasa bai yi ta ba, yana nan dai a matsayin sa na musulunci. Ina fata ku fahimta. To kun ga wannan na nuna al'amarin sallah babban al'amari ne. Wata matsala ta biyu da ya kamata mu fahimta ita sallan nan da idan ka zo aka ce idan kai barci ka farka wannan shine lokacin ta, ko idan ka manta lokacin da ka tuna shine lokacin ta. To sabanin sun yi sake yin sabani, shin lokacin da ka farka din nan daga barci bayan rana ta hudo ba kai alfajir ba an ce shi ne lokacin da ku ya halatta ka dan kara jinkiri na minti 20 ko 30 kafin ka yi ta, ko bai halatta ka kara jinkiri ba? Jumhurin malamai suka ce wai ai wannan dan suka ce bai halatta mutum ya kara jinkiri ba, ta zaran ya farka sai mai ya gaggauri. Shafi'i kuma yana cewa wai mutum zai iya yin jinkiri. Me ya hujjar sai ce annabi ya farka daga barci bayan rana ta hudo bai sallah alfajir ba. A madadin sai a yi sallah sai ce ku yi maza mu tashi daga nan gudun sai suka tashi suka kara waɗansu adadi na kilomita sannan aka sa aka yi sallah a wajen. Jumhur suka ce masa ka daina wannan magana, jinkirin can da annabi ya yi akwai uzuri mai karfi da ya sa aka yi, ba haka kawai aka sake yin jinkiri ba bayan an farka. Don haka dai zance mafi inganci ya jama'a da zaran ka farka wannan shi ne lokacin ta kawai sai kai maza ka yi. Yin wani latti da ganganci kuma to zai kai ka zuwa ga zunubi. Sannan wani abu mai matukar mahimmanci game da wannan shine lokacin da ka farka daga barci din yanzu rana ta riga ta faɗi, ko ka tuna yanzu rana ta riga ta faɗi baka yi la'asar ba, to lokacin da zaka yi da wata irin niyya zaka yi? Niyya ta qada'i ko niyya ta ada'i? Zance mafi inganci niyyar ada'i zaka yi, dan wannan shine lokacin da kai a wurinka. Wani lokaci ne aka baka kai kadai da ka farka daga bacci da kai mai mantuwa lokacin da ka tuna wannan dan matsalar ce fazalika waqtuha a wani hadisi. Wannan shine mai lokacin ta game da kai, wannan shine lokacin ta. Dan haka ba za ka yi niyyar qada'i ba, niyyar ada'i za ka yi. Duk shi yasa waɗansu malamai idan sun so yin abinda idan sun so yin kacici-kacici a babin fiqhu sai su ce maka lokutan sallah nawa ne, duk wanda yake bai farga ya halaro wannan ba sai ce a lokacin sallah guda biyu ne da al-muqtari da kome daruri, wanda galibi shi ake faɗa a fiqhu sai muqtari daruri shikenan an riga an barka ta take nan. Sai ce to na uku akwai tukun na uku shine lokacin ta ga mai mantuwa ko mai barci, mai mantuwar da ya tuna da mai barcin da ya farka. Kaga wannan wani kuma na sabon lokaci ne. Ina fatan kun fahimta. Na'am. Lokacin kaza'i ba wani lokacin kaza'i, ba wani lokacin kaza'i sai a wurin masu kaza'i ana yin kaza'i. Amma lawan fiqhu wanda suka nuna ana yin kaza'in salloli da suka wuce ko da mutum ya bar su da ganganci, to kaga wannan shine ake niyyar kaza'i. Amma ka'ida babu wani niyyar kaza'i bisa ga wannan bayanin da muka yi, babu wani niyyar kaza'i a nan gurin. Abinda nake so yan kowa lura shine matsaloli irin waɗannan da fiqh suna buƙatar bincika su da karanta su a natsa da karanta su da yancin tunani. Kar mutum ya karanta lokacin da yake cikin kurkukun mazhaba, to duk abin da za a faɗa ma sabo na bincike ba za ka yi da shi ba. daure ka da mari da sarka, to duk abin da za a faɗa ma na sabar research ba za ka iya sauraron sa, sai ka ji kawai an saba maza ba duk kada rigar ka daka. Allah fahimtar da mu. Ma yu'khadhu min al-hadith min al-ahkam, abin da za a iya koyo cikin wannan hadisi na hukunce-hukunce. Na farko, wujubu qada'i salati 'ala an-nasi wan-na'imi 'inda dhikriha, wajibin rama sallah a wurin mai barci ko mai mantuwa lokacin da ya tuna za su rama kin. Na biyu, wujubul mubadarati ila filiha, wajibin gaggawar yin ta tunda zarar mutum ya farka ko in ya tuna. لأن تأخيرها بعد تذكرها تفريط فيها دوما متن يذكر تاتا باين ياتنا تا توكم وانا سكتيني. نأكو عدم الإسماء عدم الإسم على من أخرها لقدر من نهو نسيان ونوم لك الذي قدوكا وانا يجين كرن صلى اندي أكو قذري قذر ننبرشيني فوكما نمتوا ما لم يفرط في ذلك متكر بي سكتيبا غمدهكا تيايا زي سكتيبا غمدهكا بأن ينام بعد القدر وكتي لوكتي ياشيبو سيقفت دابتي amma kun ka tashi kai sallah sai ka kwanta bacci da wajen aiko bacci ya dauke ni in lokaci ya fita na iya tashi wannan shine lokacin ta to kaga wannan kana da zanubi aw an ya'lamu min nafsihi adam al-intibahi ko mutun ya san dama shi mai nauyin barci ne ba zai iya farkawa ba lokaci a lokaci fala yattakhidhu lahu sababan yuqidhu fi waqtiha ko bai dauki wadansu matakai da za a farkar da shi daga barci din ba to wannan ya zama yayi sakaci in ka san mai nauyin barci ne kai baka iya farkawa to sai ka sami agogo mai irin kararrawa wannan ka sa a kusar kanka ko ka faɗa wa makwabcinka ko ka faɗa wa wani wanda zai iya tayar da kai matarka ko wani naka cewa to fa lokacin sallah ya yi tafi a bubbuga mun kofa dan in tashi to in ka ɗauki wannan matakin to kaga ba kai laifi ba. Wal kafaratul mazkura, kafara din da aka ambata cikin hadisi, laysat an dhanbin irtakaba, ba wai dan wani laifi da yayi bane, wa innama ma'ana hadhihi al kafara annahu la yujzi'u an tarkiha fi'lu ghayriha, abinda ake nufi ba wani abin da zai maye magurbin barin sallah din sai yin ta ita sallah. Wannan abin min it'amin sawa'un tiyarwa ne wa itikin ko yantar da bawa ne wa nahwu zalika ko makamancin haka duk ba zai wadatar ba, wala budda min al-ityani biha, dole sai mutum da yayi sallah din. Wannan ana magana ga mai barci ko mai mantuwa. Babi na gaba yace babu jawazi imamatil mutanaffil bil muftaridi, babin da yake maganan halaccin mai nafila yayi limanci ga mai yin sallar farilla. Kaga shi karatu yadda shi jina ana zuwa sai a zo wajen sa da muka faɗa wannan hadin sai karatu su gwaji ko mai zai ce Jafar ya ce da ce kun gani mutane ba sa adalci, shin Jafar ya ce ya ɗauko daga aljihunsa ne ya faɗa ko kuma ya ce malam wane ya ce? Amma Jafar ya ce malam wane ya ce, to ba sa yin haka don duk wanda ke son ya adawa da kai sai jingina zancen zuwa gare ka. Jafar ya ce, Jafar ya ce mani ba na ce mani, Jafar ya ce kaza, to kaga anan mulki da ta ce Jafar ya ce mai littafi kaza ya ce mani ba na ce mani, Jafar ya ce mai littafi kaza ya ce mai farilla zai iya bin mai nafila ya masa limanci, Jafar ya ce mai littafi, to in suka faɗa kaza ce a to a ce Jafar din yana tafiya da hujja, to su ko ba ta so a fahimci haka. Sai su yanke wannan ga wani sai Ja'far ya ce, Ja'far ya ce sai zanto kamar Ja'far shi ne ya amuru wayan ha shi kawai yake umarni da hali shi kadai kawai ya ce ya zauna a daki ya gaza yayi masa dadi ya fito sai ayi da yayi bai masa dadi bai sai kar ayi. Kaga wannan shine rashin adalci, babu amana ilmiya ta tsara da mutane. Babu jawazi imamati almutanaffil bil muftaridi, babin da yake nuna halaccin mai nafila yayi limanci ga mai farilla. الحديث الثاني عشر بعد المئة حديثي نتري لكم تبيو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. أنك يقول جابر بن عبد الله الله تكاري جابر في سيدة مهيسنسا أن معاذ بن جبل معاذ ابن جبل سيدك تكيسها بمن زغل صلى الله عليه وسلم كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإشاء الآخرة يا كسن في ينا صلى الإشاء كرشيك أرد من زغل مقربة سنة سيمة إشاء جوازا حقكم إشاء ما سيمة إشاء داك يصنع سي الإشاء الأولى سنة نسم مقرب الإشاء الآخرة سنة نسم إشاء إذن كنت akwai abin da ake kira at-taglib cikin harshen Larabci, ababe guda biyu masu alaka da juna sai ka ambaci sunan ɗaya sai ka haɗa shi da ɗaya. Kamar yanzu iyaye guda biyu sai a ce al'abawani, bayan uwa a'i kira da sunan uba, amma sai ka ce me al'abawani wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka min kadra abawaihi, bayan al'abdun da yake ita sunan ta al'ummu, amma min babu taglibi dani da zakara dan a rinjayar da bangaren namiji sai aka ce wali abawaihi, ana nufin li abihi wa ummi. Ina fata an fahimta. Al-isha'ani ana nufin al-isha'u wal maghrib. Al-aswadani ana nufin at-tamr wal ma. Al-abyadani ana nufin zinari da azurfa. Kaga ana fata irin wannan. Al-qamarani ana nufin wata da kuma tauraruwan nan mai haske wanda take kusa da wata. Duk sai a ce mutum ne al-qamarani, amma wata tana guda ɗaya ne. Ko a ce musu al-farqadani wa kullu akhin mufarikuhu aquhu la amru abika illa al-farqadani, kaga al-farqan guda ɗaya ne, amma al-farqan wal qamar ake ne. Guda ka ne ita an kuma haka. Jabir bin Abdullah yace lalle Mu'adh bin Jabal Allah ya kare da gare shi kana yusallima ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-isha al-akhira, wato Mu'adh bin Jabal ya kasance yana yin sallar isha'i tare da manzon Allah, thumma yarji'u ila qaumihi, sannan ya koma zuwa ga mutanansa yan unguwarsu, yana unguwar Banu Salma ne, Banu Salma kuma suna bayan garin Madina. Idan ya koma fa yusalli bihim tilka salata, sai yayi musu sallar ita wannan sallar ta isha'i din suna ta suna jiran sa. To lokacin da ya da manzon Allah bai yi fadallahi, lokacin da ya koma yana mutanansa imanci bai yake yi nafila, gashi kuma suna bin shi. Wannan fa haka Ibn Qudama al-Makdisi ya fahimta tun tuni, gashi nan sama da shekara 700 da suka wuce, ba wai kwanan nan bane. To bari ku ji sabanin matsalan. Malam yace ukhtulifa fi sihhati imamati al-mutanaffil bil muqtarid, an yi sabani dangane da ingancin mai nafila yayi limanci ga mai farilla. Fa zahaba az-zuhuri, sai daga cikin dukkan malaman hadisi kenan, malami Imam Malik da Ibn Anas farkon wanda ya fara rubuta hadisin manzon Allah a littafi kenan. Imam az-zuhuri ya tafi a bisa ra'ayin wa Malik da shi da Imam Malik Ibn Anas wal hanafiya da mifi ya mazhabin Abu Hanifa ila adami sihhati mai nafila yayi limanci ga mai farilla, wa huwa al-mashhuru an al-Imam Ahmad, wannan ma ya tahara an ruwaito daga Imam Ahmad, wa ktarahu aktharu ashabihi, da yawan mabiya mazhabansa shi Imam Ahmad mabiya malam mazhabansa sun dauki wannan zance, mustadillina bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, su masu wannan ra'ayi suna kafa hujja da fadin manzon Allah, inna ma ju'ila al-imam liyutamma bihi fala takhtalifu alayhi, an sanya limami ne dan mutane su koyi da shi, fala takhtalifu alayhi, kar ku saba masa. Sai suka ce kar ku saba masa a cikin niyya, in yana niyyar nafila kuma niyyar nafila, in yana niyyar farilla kuma niyyar farilla, amma dan me shi yana niyyar nafila ku saba masa ku niyyar farilla. Haka suka fahimci hadisin fala takhtalifu alayhi, kar ku saba da limamin to da ku niyyar iri da kun gane mahallin shahid. Hadisin ingantacce ne, Bukhari da Muslim sun rawaito. Sai suka ce wa ikhtilafu niyyatil ma'mumi anhu ikhtilafun alayhi, ma'mu ya saba liman ta fuskar niyya ya saba limamin sa. Wa dhaba ata ibn abi rabah, sai daga cikin manyan tabi'ai talibin Abdullah dan Abbas ke, wal auza'i manyan malaman Sham kenan, wa Shafi'i Muhammad ibn Idris kenan Ash-Shafi, wa Abu Thawr da Abu Thawr, wa huwa riwayatun qawiyatun an al-Imam Ahmad, riwaya sai mai karfi daga Imam Ahmad. Su waɗannan malamai sun tafi akan cewa annaha tasihhu, wannan sallar ta inganta, kai mai farilla ka bi bayan mai nafila ta inganta. Wa ikhtaraha Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah ya zaɓi wannan ra'ayin mustadillin bi hadisi Mu'adh alladhi ma'ana, suna masu kafa hujja da wannan hadisi na Mu'adh bin Jabal da yake tare da mu. Fa innahu kana yusalli al-fariidata khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi masjidihi, ya kasance yana sallatan farilla a bayan manzon Allah, thumma yakhruju ila qaumihi fa yusalli bihim, sai ya koma wa mutanansa yayi musu sallah. Wa min al-ma'lumi, malam yace yana daga sanannen abu, anna ihda salataihi naflun, dole ɗaya daga cikin sallolin biyu nafila ce. Fa la budda an takuna al-akhiratu, dole ne lalle ta karfe ce za ta zama nafila, saboda me li wujuhin kathiratin, dan saboda fuskoki daban-daban da zamu lura, minha daga cikin su أن الأولى أن الأولى التي برئت بها الذمة هي صلاة من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أتى سوكي ما سواجب سيتي وقع سوكي نوي إيشاء يوم إذا سوى دي تارد من الله تند إذا أتى فاري da ita aka ce to ba baki ka sauke nauyin ijai. Wa minha abu na biyu annahu kana annahu ma kana liyaj'ala salatahu ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi masjidihi hiya nafila. Bayan da za a yi mu'azu dan jabal yana cikin fuqaha'u sahaba muhaddisuna sahaba qurra'u sahaba as-sabiquna al-awwalun ya mayar da sallar da zai da annabi a matsayin nafila ya je garin su je yana sai je farilla tare da annabi sai ayi nafila yake farilla a masallacin annabi sallah daya tana dare da sallar dubu sai ya koma ta ungon su kawai ya je sallah daya. Ya kamata ku kyauta sama Mu'adh bin Jabal da san cewa sallar da ya tare da annabi mai ce farilla ko nafila farilla dan wannan shine dace da fikihun sa shi ya dace da sanin ya kamata sa kun gane ai wa salatuhuma qawmihi fi masjidihim hiya al-fariza zai iya yiwa a ce sallar sa tare da mutanen sa ita ce farilla ba zai yiwa ma dai ce wa kana abana ibn hazm fi nasr hadha al-qawl ibn hazm al-zahiri ya tsawaita zance wajen taimakon wannan magana cewa ita ce gaskiya wa dahabi hujaji ashabir ra'yi al-awwal tare da murkushi da lalata hujjojin duk waɗanda suka kafa hujja da zancen farko bi ma laysa alayhi min mazid ya yi zancen da baya bukatan kari. A nan gurin littafin Ibn Hazm al-Muhalla wato yana da kyau kwarai da gaske yana daga cikin mizatansa da malamai ke faɗa suka ce akwai taro maganganun sahabbai da tabi'ai a cikin littafinsa. Dama da littafin Ibn Hazm da littafin al-musannaf na Abubakar ibn Abi Shayba da littafin al-musannaf na wato as-Sana'ani waɗannan littafai guda uku idan kana son asarus sahaba wato maganganun sahabbai fatawoyinsu matsayarsu akan waɗansu maganganu na fikihu ba kamar littafan nan guda uku kun gane ko ba wai da zaman Allah ba shi sahabi ya faɗi me ya fahimta game da wannan waɗannan littafan guda uku suna da muhimmanci to Ibn Haruna littafin al-Muhalla to sai dai matsalar muhalla guda ɗaya ce kawai kausa su harshe ga dukkan wanda ya saba masa. To shi yasa ɗalibin ilimin da bai koyi ilimi kai tsaye wurin malamai ba ya ladabtu da ladabin koyon ilimi da ladabin mu'amala da maganganu na sabani idan ya karanta littafin Ibn Hazm to zai fito da ji kowa a ji ba abin da ya masa zaje. Ibn Hazm ya samu kansa cikin wani matsatsi ne wanda dole sai kusa ya yi haka ya taso a Andalus daidai lokacin da kasuwar malikiya take ci wanda duk ya fatawa ya saba malikiya ya shiga uku to wannan ta sa aka samu waɗansu ƴan takifan malikiya littattafansa ma suka daga kona mata to sai ya samu kansa cikin matsayi mai zafin gaske to kaga duk abin da yake ramuwa yake da ɗaukan fansa to sai wannan ya ɗan fito ya yi tasiri cikin abin da yake rubutawa har waɗansu malamai suke cewa wannan ne ya fi ta'addanci a duniya takobin Hajjaj bin Yusuf as-Saqafi ko kuma al-Qalami ibn Hazm kowanne ba da shi al-Qalami ibn Hazm in ya kama malami ya yi gaya da shi ka shiga uku kamar da takobin Hajjaj ko ba zai bar mutum ya kai na baki ba. To wannan sai ya sa waɗansu daga cikin samari in sun karanta littafin Muhalla ba ka ganin kan kowa daga shi kowane malami ko min fulalarsa ko min takawarsa ko min tsoron Allah sa in dai ya saba musu a fatawar sai su zage shi sai maganganu na rashin ladabi da rashin kyautawa. To wannan shi ne abinda malamai ke jan hankali game da littafin Ibn Hazm in mutum zai karanta ya karanta a lahaza kar ya ɗauki kowane abu da ya zo cikin littafin. Da haka Shamsu Din Zabi ma yace malami ne dan a nuna wa duniya yace to amma zage-zagen da ya yi a cikin littafinsa ya sa littafansa da yawa ba su yi albarka amma malami ne dan a zo a gaske. To kai ba wanda ya kona maka littafi ko dai kuma sai ka zage mutane shi ka an kona maka littafi kai ba kai ma wannan suna kona to me kuma na.
ومن أدلة مصحه صلاة المفترض خلف المتنفل دقا تكين دليل لما سئنك تسلر ليفر الله واندهي أبايا من نافلة دقا تكين دليل دنسو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم وانهم كببان دليل من ذن الله دكانت الصلاة الخوف أنك تودن ياتي kasan tana da sufofi daban-daban da suka zo cikin hadisi ɗaya daga cikin sufofin wannan wata Abu Dawud ya rawaito manzon Allah ya tara kashin farko na sahabbai yayin sallah din nafila yayin musu sallah kai raka'a biyu din kasr bayan an gama suka koma fagen yaki wanda musu ba suka zo ko manzon Allah ya sake musu kuma raka'a biyu to watan da ya tada zuba ya farilla ba yanzu da ya wannan me nafila ne da shi yana nafila ya musulmin jimi farilla kaga wannan ai babbar hujja ce. In ma hadisin Mu'adh bin Jabal kun ce aikin sanaina kuma ga aikin annabi. Ya tanzu bi kaudar sahabi. Wa huwa fi salatihi thaniya mutanaffi. Mana yace a sallar ta biyu kan ai nafila yake. Wa laysa fi hadha mukhalafatan lil imam. Kuma wai dan mai nafila ya zo ya wuce mai farilla ya bi shi. Ai ci wannan mai farillan da yabi mai nafila bai saba wa limami ba, wai da suke da'awar fala takhtalifu alayhi wai ya saba masa, li'anna al-mukhalafata al-manhiya anha, sabawar da manzon Allah ya hana cikin cewa fala takhtalifu alayhi bil hadisi cikin hadisi, Allah yaktadi bihi fi tanaqqulatihi wa rasli, kar yace zai koyi da shi a cikin siratan da limami ke yi daga ruku'i zuwa sujada ko daga dagowa wa rasli wa khafdihi ko kuma dukawata, fa innahu bada an qala dan shine manzo Allah kin fada ta salifu alai tunda an ce shine liman to sai ka bi shi kar ka saba masa to anan yin ruku'i tare da shi saba masa ballan sana kuma riga ce yin sujada tare da shi saba masa ballan sana kuma ka riga ce dagowa tare da shi saba masa ballan sana kuma ka riga ce dole sai dai ya riga kai sannan kai kai yace abin da ya sa muka fahimta ka fa innahu ta bayan Allah ta inna ma ju'il al imam li yutamma bihi an san liman dan mutane su yi koyi da shi sai ce fa idza kabbara fa kabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir kaga wannan yana nufi ne fa la tasrifu ala idan dan ga fassara daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa min al mu'ayyidin li hadha al qawl daga cikin masu karfafa wannan zance akwai shaykhuna Abdurrahman ibn Nasir ibn Sa'idi yawanci wadan suna karanta Sa'idi amma gaskiya sunan Sa'idi wannan faidar mu fa nan da muka same ta a wajen wadan kuma ta tiya Sa'idi ba Sa'idi ba kina ما يؤخذ من الحديث ابن ذا اكي كويات جن حديث جواز امامة المتنفل بالمفترض خالت مي نافلا يا حالت يكوي دمي فرلا وانه ليس من المخالفة المنهي عنها وانا بايا تكين سابا وادا اكهنا نبي جواز امامة المفترض بالمتنفل بطريق الاولى ينكو هر مي نافلا زي لي منشي دمي فرلا سوهي من بعد اولى مي فرلا يلي منشي دمي نافلا Na uku jawazu i'adatin salatul maktuba halaccin mutum na iya maimaita sallah ta farilla ko da yayin sa dai zai sake yi in yaga wani ma in yaga wani sahudu in yaga wani jam'i la yama idza kana hunaka maslaha musamman in akwai wani gyara a karkashin yin haka din ya an ya kuna qari'an ya zanto shi ne makaranti a unguwar to ya je wata unguwa ya sallah a can gudun sai ya dawo unguwar su ana jiran sa shi ne limami kuma ya kware wajen karatun qur'ani to babu da yake sake maimaita wannan farillar kun gane bayan ya kuna kare an fa'i umma gaira kare shi ya iya karatu dan ya neman shi ga wanda bai iya ba aw ya dukul masjid ba'da an sallama fardan ko ya je ya sallaci kadai sai kuma ya zo shi ga masallaci fa yajidu jama'atan sai ya samu mutane kuma za su yi dambi fa salatuhu ma'ahum tukammilu naqsa salatihi al-ula wahdahu anan sai sake wa mai tarjumi tare da su in ma an samu cikin a sallar ta farko shi kadai yanzu sai ya cike gurbin da wannan me yasa kace ko da la'asar ne zai iska daga cikin la'asar zai iya bi mutum ya salla sai sai zo samu ana salla zai iya bi iskalin da kake so ka kawo cewa rana ta yi ja tsammanin ka kuma mutum sun jikin ta rana ta yi ja jama'ar da ka samu ta biyu ai ba su jikin ta ba ba su kai lokacin karhanci ba ba wai yin sallar nafila bayan la'asar bane ke zama laifi sai lokacin da rana ta yi ja ne ya zama laifi in ba haka manzon Allah yakan bar ɗaya daga cikin sunnonin rawatib bai yi ta wani lokacin sai bayan la'asar ɗaya ma daga cikin matansa ga hadisin cikin Bukhari ta ce har ya bar duniya bai gushe bai na yin sallar nafila bayan la'asar da aka ce to ya za ku haɗa gashi yana yi bayan la'asar gashi kuma ya ce kar ai ce a'a ai ya hana yi ne lokacin da rana ta fara ja shi kuma yana yi ne dafta la'asar din ba tare da rana ta fara ja ba kar hancin yin sallan nafila bayan la'asar yana yiwa ne lokacin da rana ta fara ja muqaddara ka kai karfe 5 ko da rabi to wannan makaruhi ne in ko irin wajen karfe 4 saurawa ne karfe 4 karfe 4 da kwata duk baka kai lokacin kar hanci ba za ka iya yin kayanka kuma ka dara ka je kai sallar ka ta la'asar kai ka je a gida sai ka zo masallaci dan wata bukata ko halartar darasi kana zuwa kuma za a tayar da sallah dama lokacin da kake ga masallaci ta hiyatul masjid ta hau kanka to yanzu anan a madadin kawa da ke sai kai ta hiyatul masjid kai kadai ba za ka yi ba dan annabi ya ce za ku kai masallaci fala salata illa al-maktuba sai ka shiga tare da wannan ita ce amarin da yayar masjid din ina fata ku fahimta wannan koda rana ta yi ja wannan qadiyatu aynin fi la umumala akwai abin da suke kira usul qadiyatu aynin la umumala bilal ne manzo Allah ji motsin takalmin ka a cikin aljanna yace me kake yi na ji motsin takalmin ka a gabana cikin aljanna yace don ban taba yin sarki ba a wani lokaci na dare ko yini ya tafi a banza sai na yi ibada kace to wannan na nuna kenan koda lokacin kar hanji ne yana ne yana nafi da kuma kace manzo Allah bai ce ba a har ko wani lokaci sai yi ruwan kyale to adamu su'ali an tafsir wannan kuma dama yunazzalu manzilatal umum fi ma awsulu fiki tunda manzon Allah bai tambaye shi har kowane lokaci ba kawai yayin tunan kyale to ya zana kowane lokaci ma yana yi kuma ya halatta da dindin suke to ya za a halatta mu to akwai abin da yake kira qadiyatu ayni mutum ya samu wata falala shi kadai manzon Allah ya tabbatar masa ita na'am ina waye ko sai ba ibn sabil dai ko sabil ibn ko sai wannan mutum sunan sa wanda bai samu cikakken rago da za a yi layya ba sai ya samu wani irin dan tabilo din nan da Hausa yake ta kafu zuru sai kai shekar da za a yi laye da shi sai kai shekar da za a yi laye da shi ba sai maza Allah ba wanda ko ne ba wanda sai wanda ya ce yanka amma kai kadai wanda kai duk wanda ya dare da shi bai halatta ba sai kai kai ba zai ta ajiye la umma na kai kai kadai wanda kai duk wanda yayi ba kai ba to ba zai yi ba qadiyatu aynin la umma laha wallahu a'lam Allah ya kunu hudaka tawjihun akhar ya zuwa yanzu ya kacin mutum kina na fada ba babu hukumu satri ahad al-atiqain fi salat babin da yake magana dangane da hukuncin sitirce ɗaya daga cikin kafadu a cikin sallah mutum ya sitirce kafadu a cikin sallah wajibi ne ko mustahabi ne ko menene al-hadithu as-salisa ashara ba'da al-mi'a wai zamu ce al-hadithu as-salisu ashar ko as-salisa ashar eh saboda nan ce as-salisu ashar kaskirka na asalin alhadis inda a ce salatu ta ashar wannan shine aka ce ya zama mabni ne ala fathi juz'ai jami' sittah ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la yusalli ahadukum fi thawb alwahid laysa ala atiqihi minhu shay wannan hadisi an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kare ta gare shi yace manzo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yace لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد كالتيمك يكسكرا يصلى لتفاف يتجل ليس على آتقه منه شيء با ولا أبو دون أن تفافه أكن كافدتا للين يسياري في كافدتا معنى باوي أنهنا كين صلى لتفاف يتبني كي لتفاف يتبني أما تفاف النالاتي أو نوجيبا تارد ياري في كافدون كبانا اللي فيه نعم كنا بدنكم فهمتا ما نأتي ذهب الإمام أحمد اختلاف العلماء اختلاف العلماء ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى وجوب ستر أحد العاتقين في الصلاة مع وجوب السترة أخذا بظاهر هذا الحديث الذي معنا إمام أحمد دان حنبل يأتي ظاهر وانا حديث يتي دولا لم يصلى سيالي في دير بسنكا فضلتا يتي في دير بسنكا فضلتا أنجانيكو دم وانا حديث يالون هكا kaga annan sabanin wadanda suke ganin in dai ka rufe daga cibiya zuwa gwiwa ka rufe al'aura ta wajibi da haka dan ka faɗa tana waje wannan makaruhi ne kawai sallah ta yi dan ka yi to amma wannan hadisin ya ce kada wanda ya sallah bayan ka faɗa ta bai rufe ta ba kuwa wa ba'du ashabihi khassa zalika bil furud bil fard duna nafila wadansu cikin mabiya mazhabin imamu ahmad suka ce hakan ya shafi farilla ne kadai banda nafila wai a nafila ko da ka faɗa ka tana buɗe ka iya yi فإن صلى بلا سترة لآتيه أو أحدهما لم تصح صلاته إذا متي تاجن صلى فرلا كافتن سبيل في سبا سباب صلى كنا وذهب الجمهور أمام في يوم ما لمي قال بما ذكر تسنسي على الجمهور كسكرني بضم الجبن الجمهور هكا كيف تسعى وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة إلى الاستهباب ما في يوم ما لمي تسنسي حتى من يما لهم ذهب النمو دعوكم الإمام أبو حنيفة الإمام مالك بن أنس الإمام الشافعي كنت فكرت في وارثي كافة أن نبواجه بني مستحبي وأن النهي في الحديث ليس للتحريف harin da yanzu su muna hadisi ba haramci bane ba, mustadillin da jawabin sahihai ne an Jabir, suna masu kafa hujja da abin da yazo cikin hadisin Bukhari da Muslim daga Jabir dan Abdullahi, manzo Allah ce wa in kana dayyqan ittazribi, in kana da tufafi guda ɗaya wanda ya matse ka, in ka rufe sama kasa za ta bayyana, in ka rufe kasa sama ta bayyana, sai manzo Allah ce rufe kasan jale sama fatta zurbi, in kwar dalla da shi ka daure kugunka da shi kyale ka fatara mu, su shi ne hujjar suka ce a shekin rufe ka fada ba dole ba ne, to amma za ka fa musu hujja a ce manzo Allah ce in kana dayyqan, to idan kana wasu alfa yau fatta zurbi, ina ba da ku fahimta, idan kana wasu alfa ya talifin hukum. Da haka da yayan muwa zance mafi inganci rufe kafaɗu guda biyu cikin sallah wajibi ne, ba bambanci tsakanin farilla da nafila. Manzon Allah ce la yusalli, la yusalli, ba haka yake ba, ahaduhum suka ce yusalli, fi'li mudari ne wanda yake majzumin bila annahiya wa alamati jazmihi hasbu akhirihi. Ina fata an fahimta, to la yusalli duk inda aka samu fi'li mudari irin wannan dole za a kaddara masa mazdarin sa ko mafulin.
Sallar juma'a la yusalli kai take ko wace sallah umum ne, don za a kaddara masa mafulin ne, mafulin ne ba za ka ce la yusalli salatan kenan, to in la yusalli salatan ne kaga salatan ya zanto na kira la kuma nafi ne, wannan kira tufi siyakin nafi tufi da umum, haka zama am kenan cikin kowace sallah mutum ba zai yi ta ba. Ina fatan kuna fahimta da kyau, kowace sallah kenan mutum ba zai yi ta ba, matakar tsaye da cikin kafadun sa tana bude sai ya rufe daga kafadun sa, wannan shi ne zan ce mafi inganci. Amma idan mutum ya samu kansa cikin matsala babu tufafi, tufafi ya rufe ne sai ya rufe kasa ya kyale sa, wannan in kana bayyukan tsakka zurbi yana nan a matsayin cewa illa ruwa ta haka, yo illa ruwa ta saka ka tufafi ma gaba ɗaya ya za ka yi kenan, sallah ruwa ya ba dai ga hali ba. Farko an lagi an da salatiki duni sattar la'afiki ko sittar la'afiki, wato hada yin sallah ba tare da mutum ya suturce wato al'afik kafaɗarsa ba. Kana shekul islam ibn taymiya, shekul islam ibn taymiya ce sittar la'afiki ko sattar la'afiki li haqqi salati, wato suturce kafaɗu guda biyu wannan saboda haƙƙi ne na sallah. Fa yajuzu lahu kashfu mankibaihi kharij salati, inda a wajen sallah ne dan ka bude kafaɗan ka ba za ka kai tsare shi ba, amma a cikin sallah ka faɗa al'aura ce, akwai bambanci tsakanin al'aura a cikin sallah da al'aura wajen sallah. Ina ba zan fahimta ka ga al'aura a cikin sallah ma'ana har ka faɗa ana girka ka al'aura, amma a wajen sallah bai nani al'aura, abin da ke tsakanin gwiwa zuwa cibiya nan ne kawai al'aura. Fayyuzu lahu kashfu mankibaihi kharij salati, a wajen sallah ya halatta mutum ya bude kafaɗansa ba laifi. Wa ilayhin fa kad yasuru al musalli fi salati ma yasuru ibda'uhu fi bayn salah, ibn tayyib ya ce to kenan akwai abin da mutum zai iya sakanta shi a cikin sallah wanda inda a wajen sallah ne ya halatta ya bude shi, shine kaman kafaɗu, saboda wannan nassan hadisin cikin Bukhari da Muslim. Babu ma jaa fi sawmi as-sawm bis-sa, wato ta kenan a Hausa sa, dan saboda kar mutum baya fitar da makalmin huruf ce babu ma da ake saumi ka ga ma'ana ta kanta, domin akwai as-sawmu na fadl, akwai as-sawmu na sinke ka sassa, akwai as-sawmu na sa, ka ga ma'ana su daban-daban. Abin da ne bambance ba su shine makalmin huruf, yadda zaka fitar da kowane harfi daidai wa daida, shine ne babban babu jawabi. As-sawmu na sa ba ya zama azumi ba kenan, as-sawmu na sinin kuma ya zama wala yasum ala sawmi akhihi, da manzo Allah ya karo ne dai akan sai dan uwansa, dan uwanka ya yi zai hada an sa masa an ce ka wani da dubu ɗaya ya wa dari bakwai, kai kuma sai ka zo ka yi gani ka ce dari takwas bai halatta ba. Amma sawm wannan na sa, wato yana nufin me tafarnuwa ko dukkan wani abin da idan ka ci zai haifar da wani baki. Babu ma ja'a fi sawmi wal batal wa nahwihima, babin da yake magana dangane da tafarnuwa da albasa da makamancinsu, الحديث الرابع عشر حديث نقوم شاهدوا بعد المئة بعد سنة حديث نقوم شاهدوا كنا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أكل ثوما أو بطلا الثوم كنا أكنتي الثوم أكنتي الثوم أما الثوم تنتظم شيئتي شهر من أكل ثوما أو بطلا وان دقيتي تفرنوا حكمي تلبسا فلي أعتزل على توين يسنتي عند مكي أو ليعتزل مسجدنا حكما يعني يسنتي مسلاة مكريس كو مسلاة باية تلبسا كو يتفرنوا وليقعد في مجهي يدون عندها يسنتي يسلل تجيك ديبا جبا جنجي لذلك جنة بكين سيدينا ولن ألبسا كو ولا تفرنوا wato kunga addinin musulunci addini ne na rabi addini ne na rabi na rabi da hakkin yanwa ta ga lokacin da kace da farma ka zo masallaci ba mutane za su zuwa ba lokacin da suka zuwa ne shin da niyya ne ka so ka cutar da su amma tare da haka laifi ne dan karke wannan laifin sai manzo Allah ya kar ba ka zo masallacin to ina da ka cutar da dan uwanka da gangan da niyya ina da ka cutar da dan uwanka da gangan da niyya ga wannan ba da niyya ba manzo ka duba sallar da kike da kike da daraja 27 amma manzo Allah ke zauna a gida kai ka zo da ni saboda ka ta farnuwa dan ka cutar da mutane to yana da ka buskan dan uwanka ta cuce shi cikin dukiyarsa ko ka cuce shi cikin abin da ya fi jininsa ko kisa ko suka ko masa rauni ko ka cuce shi cikin mutuncinsa kai masa kaji na abin da bai aikata ba sai ya aikata kaji ka gani ya aikata والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا وماذا واثما مبينا كتوتر da mummuni mace ko namiji kan abin da bai yi mun bai gani ba kan abin da zato kake ba tabbas ba Allah ya duk wanda suka cutar da wani mummuni mace ko namiji faqad ihtamalu buhtanan to sun dauki nauyin kiri da kaji wa ithamun mubina da zunubi mabayyane gobe kiyama Allah ya وأتي بقدر فيه خبرات أنكاوا من ذا أنا وتتكنيا دين القدر فيه خبرات أتكن وانا تكنيا أقول إنه إذا الكائر نمو وانا جكاوا وانا أدفع أتي كو أبنى قولي من جن دنيا كو أي إذا جي وانا تكنا نمو من بقول وانا دنيا أبو ما تكنيا أتفع فوجد لها ريح كما نقل بسلام يأتي كامسا من تكنيا سيطان جون والوالنا تسوى كذا أبو أبن ذاك جنا والوالي فسألنا سيئة مبيع فأخبر ما فيها من البقول سيأتي أيضا كذا 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 يأتي في تكين كائن لهم أبو بوان لكي تكين ناس بنا مطا فقال زيما ذا الذي قربها إلى بعض أصحابه كان ما سيأتي كوكوسا جودا أنجانا فقال يأتي قربها إلى بعض أصحابه كوكوسا جودا yace a kusantarwa waɗansu yana da wani tashi na sabanta kana ba mu suke tare da shi falamma au kariya akal hasana kun da aka bai wanda manzo Allah ya aje tukun yana gaban sa shi ma sai kici a bai wanda Allah ya kici da ya ba wani shi ba sai kici sai manzo Allah ya kun fa inni unaji man la tunaji shi kayan ka ni ina munajati da gani da wanda kai baka iya gani da su su ne wa wato a nan wannan riwaya da ta zo mana nan abinda ke nuna mana lokacin da ka ci tafarnuwa ko albasa ba ce halatta ka je masallaci sai dai ka tsaya gida kai sallar da kake dai kaiwa kan tsarin jami'i dan idan ka za ka ci da mutane amma a lokacin da baya kusa da lokacin sallah fa ya halatta ka bayan sallar ka yi za ka ci tafarnuwa ka zuwa wayewar gari bayan asubahi za ka ci tafarnuwa ka zuwa azhar kila kafin azhar din warin ya rabu ko yadda ba zai cutar da mutane ba ko albasa ta yara ko wani ya rabu ko yadda ba zai cutar da mutane ba wannan cin ta din ba haramun bane mutum ya ci tafarnuwa ko albasa kan amma ya ci ta kuma sallati shi ne haram shi yasa da aka kawo wa manzon Allah a lokacin da bai yi karo da lokacin sallah ba shi sai kici sai ta ne ga wani da aka bi kaki wanda aka bi ka sai kici sai manzon Allah sai ci ni ina da munajati da wanda kai baka munajati shi manzon Allah ko shi malaika zai yi masa lokacin sallah da ba lokacin sallah ba a cikin barci ana iya saukar masa da wahayi sallallahu alaihi wasallam أن ذلك الحديث الخامس عشر بعد المئة حديث نقوم شاهدين ما الحديث نقوم
الكراسة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان. يتدكم وندي جعل بطا كوي تتفرنوا أول كراسة ونو إن الثلاثة تجد كفتو ولا أبا ونأتي باقن سناتي بنا خسر nada bane wani malam ya soro ya ce albasar kwadi ba amma da albasar kwadi su to wallahi yake fara ya karban na masjidana wadannan fasarori da ake yawanci galibi a soro akwai wanda tabbata ka ne a larabcin amma akwai wanda yake bukatar bincike ba abin da yake wahala sama da fassara wani yare zuwa wani yare musamman kan sunayen waɗansu yayin itace ko ganyaye ko abu masu tsurowa daga kasa irin wanda mutum ya iya tafi a kasar Turai ya ga wani abu ya rubuta ya fassara da sunan karatun ka zo nan za ka fassara da sunan Hausa karatun yadda za ka yi saboda ɗan gida ɗan annan ma ba ku da jiba da ku yi masa suna ka zana yi nan za ka fassara zai rike karya ko mutum ya tafi kasar Larabawa ga wata ciyawa wata kuma bai ta nan ko kai ga wata ciyawa nan da ba bai ta a can wurin ina ba zama mai ta mun ji da ya da wani ɗalibi a jama'a musulunci ta Madina
al-amri.
Okay. waɗannan ne 'yan tsubbu wanda suke na kiran aljanu, ina amfanin wannan kalimar? Cutar da mutane za ka yi, ka samu turare mai ɗan sauƙi wanda ke tsaka-tsaki, yana da kanki mai daɗi, ba irin mai kamar ana ci ana suka ga wani abu ba. Na shida, annal imtina an akli tumi wa nawhi laysa li tarihi, hala ko hannuwa da barin cin tafarnuwa din nan ba dan haramun ba ce, bi dalili amrin nabiyyi bi akliha, da ga da ya nuna wani yace famtina hu an akliha da ji wa tarihi, rashin cin sa shi baya nuna ya zama haramun kin an da ne mai ce fa ina kadin ta dalla ba'd ulama ya ala ibadati akli hadha al-ashiya bi an salat al-jama'a fard kifaya, wa wadansu sun nuna kan da aka halaka wa mutun cin wadannan al'amura ya nuna sallar jami'i fardi ne na kifaya, ba dole bane kowa da kowa ya je, in wadansu suka ji sun dauki wa sauran wa wajibu tilala, sai ka ce abin da yasa suka kafa hujja da wannan Allah ya nauka an farba ayin da sallar jami'i ta nauka wannan aini ce kowa sai ya je, la wajaba tilamu hadha al-ashiya al-mani'a min hudud al-jama'a fi al-masajid, da kai haramta waɗannan ababai gaba ɗaya kuma da ana mutum zuwa masallaci, wal haqqu ma da yake zance na gaskiya annahu la wajha lahu, wannan kafa hujjar ta su ba ta da wajhi karbabbe, li anna fi'l al mubahati, don aikata dangin ababai na halal allati yatarattabu alayha suqutu wajibin la ba'd biha, irin ababai na halal din da kila in ka aikata wajibi ya sauka kanka wannan ba su laifi, ma da ne tafsilata li iqat zalika al wajib, matakar mutum bai riki wannan a matsayin dabara ta rushewa kan da wajibi ba, ka kafa da mubahi fi ramadan kamar mutum ya dace ya dace cikin ramadan, kaga halal ne yin tafiya din, amma idan kai tafiyar wajibin da ke kanka na azumi ya sauka an baka rusa ka yi shi, fa innahu yubihu al fitra fi nahar ramadan wa la harja fi zalika ma dama annahu lam yusafir li yatawassal bihi ila iftar, wannan halal ne mutum ya ajiye azumi, matukar ba yayi hakan ba dama dan dabara ya ajiye azumi din, in mutum yayi wannan to kuma inna mal a'malu bin niyyat, wa inna mal kullu imrin ma, to sai mu dakata nan abinda muka faɗa zama daidai, Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure, kuma ubangiji ta Allah ya shafe mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Mai wannan tambaya abinda yake cewa mutum ne ya gama tsarsa shi da kansa tana aikata zina, wannan na nuna tasa kuke nan lokacin da ya ganta kasancewar matar wani ta yi zina baya nuna aurenta ya mutu sai in miji ya saki shi da kansa, yin zinar ta baya kashe aure, a nan gurin kawai abinda zai yi shi ne ba zai iya tabbatar da hukuncin zina akan tabbatun da baya da shaidu guda hudu, shi a karan kansa yana da yanci ya saki matarsa ba tare da ya bayyana ko laifin da zai ba, domin ci gaba da zama da ita a haka yana da hadarin gaske, sai fa in mutum yana da tabbas din ganin su da yi wannan ya sa ta tuba, yana da waɗansu alamomi da zai lura da cewa ta tuba din kuma ya nutsu a kan haka, sai ya ci gaba da rike ta, sai dai kuma ba zai kusance ta ba sai ta kirsti birane don bai sani ba ko ta samu juna biyu, a takaice dai abin ne mai matukar muni ƙwarai da gaske. Nan gudan abu biyu ne, me ya hukuncin wanda ya zama shi ne za a yi masa haddi, to kai yanzu baka da shaidu guda hudu, a irin wannan yanayi baka iya faɗa, in ka je gaban alkali in ya ce kawo shaidu guda hudu ba kawo kula da zai mafi, sai dai in ka yi ta kai li'ani, sai dai kai li'ani shi ne ka yi rantsuwa guda hudu kan cewa lallai abinda ka ganta tana yi din nan lallai ka ganta, tukunna biyar ka ce la'antar Allah ta tabbata a kanka in ƙarya kai mata, to in kai haka aka ce ta yi kuma ta ki ita sai a yi mata haɗi ko da ba shi da hudu, in ita kuma ta ce ba ta yadda ba ƙarya kai mata ita ma sai a ce ta yi li'ani, ta yi rantsuwa ta ɗaya guda hudu cikin na biyar ta ce fushin Allah ya hau kanta in abin da ka faɗa gaske ne, to yan hanyar haka babu kai babu ita kenan, ko da ku biyu za ku rage a duniya ba wanda zai auro ni kuma ya ta'abbada tahrim tsakanin ku da juna, to yanzu kai ba za ka iya tabbatar da wannan ba, sai rantsuwa faɗa ma fallasa kanka ne, da akwai rashin mutunci kwarai da gaske mutum ya ji cewa ga matan ta yi zina kuma har ya faɗa, shi kai shi ce wani bangare ya tafi mutuncin sa kuma ya tafi ƴaƴanta musamman in sun haihu da ita, abin da mutum zai yi a nan gurin shi ne in dai yana da yadda zai ga cewa ta tuba, yana da tabbas ba wai tsananin soyayya ne zai sa kawai ya yi mata zaton ta tuba bayan ba ta tuba ba, yana da tabbas na wannan, to sai ya ci gaba da zama da ita haka kenan da yiddiba in kuma yana ganin kai kariya take ila da matan akwai alamu kuma ya zamu yi gaskata kuma bai ga alamar wani dana sani ba da tare da ita ko ya ga alamun ba su gamsar da shi ba da haka in ma ya zauna da ita yanzu zai ci gaba da zama da ita a cikin rashin tashin hankali to mafi kyau kawai ya sake ta ba sai ya faɗa wa kowa mai kai ba ko uba ne ya tambaye ta yace uban ka ya tambaye ka me yasa ka sake ta ba a da kace kawai zama ne kai ba dole ne ka faɗa ba dan faɗa din mutuncin zai shafe ka kuma zai shafe ka da yan koyi da komai to sai mutum ya kiyaye wannan Allah ya kiyaye kai idan ciki ya samu kuma kai ka tabbatar cewa ba na kana da naka ko dan naka ko ba naka ba idan ka matan akwai alamun tana da juna biyu tun kafin ta zoce wannan fasikancin ka ga cikin yaron naka ne amma in kana tabbatar cewa ta yi sarki kuma kai tun da ta sarki baka taba saduwa da ita ba sai ka zo fitar da tana zina kuma yanzu ga ciki ya bayyana a lokacin da take zama yadda ba dai ka kana tabbatar ba naka ba ne to nan gurin ma wajen rashin karɓa sai dai kai liyani tunda baka da shaidu guda ba to kaga ko anan mutun yayi liani shi zai fi masa sauki in yana tabbata sama da ace ka karbi dan da ka san ba naka bane da hankalinka ba zai kwanta ba akwai hadari gwarzai da suke cikin wannan Allah ne ya tsare mu bayan ya ce ba naki bane dan me zai aure eh zai gaje shi in ya yarda naki ne zai gaje shi mana in ya karba a matsayin naki zai gaje shi annabi ya ce alwaladu lil firash wala al'ajr al hajar wato ɗana mai mace ne idan mace mai aure ta haihu ɗan nawaye namijinta ne wannan shi ne al'asul duk wanda ya ce ba ɗansa ba ne wane ya fasikanci da ta haihu to wannan ya zama khilaful asl kenan sai ka kawo dalili da ya tabbatar da haka shi ne shaidu guda in babu kuma to shi kenan al'asul ba kawo ma kana ga ma kana Allah ya tsare mu akwai tamboyi da kuka yi ta rubutowa tun jiya waɗansu ma sun same ni har gida waɗansu ma tun kafin in zo nan sun yi mun waya waɗansu kaza 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 wacewa gaskiya ne kai ne ka ɗauke daura wai ni zan ɗauke daura daga nan garin da kai ta Bauchi saboda matata to batutuwa game da daura menene tarihin daura yaya aka yi daura ko me yasa ba zo ba na daura ba menene dalili me ya faru duk wanda yake son ya ji kokof ya zo gobe gaskiya na ba zan yi magana ba to amma sai na ga cewa idan aka ce kayi sata kayi shiru aka saki ta kayi sata kayi shiru kuma kana da baki kai ba bibi bane ba jama'a za su ce a to kila wani fa ya kasi an ce ya yi kuma ya ƙi musu bai yi wani bayani ba to buri ya yi kama da mutum kenan na haka duk wanda yake son ya ji kwakwaf game da daura to ya zo gobe nan zamu sashi ita ce tambaya ɗaya kawai da za mu yi gobe za mu yi karatun takaitacce sannan mu fadar da bayani din akan daura din don kowa ya ji kuma kasafin kowa ya ɗauka duk kowa ya mai nace tunda mutane sun faɗi duk abin da suka ga dama a cikin waɗannan watanni guda biyu da wanda ya bi Allah da wanda ya saba ma Allah da wanda ya daidai da wanda ya ƙarya da wanda ya kowa ya faɗa abin da ya ga dama ka gani ma sai in faɗa ma ina da bakin da zan faɗa sai in faɗa Allah ya kama gobe Allah tambaya da yake wannan sai dama a tafi ce guda ɗaya za a hansa ka ce guda biyu ta fi sai dai a to wannan ta cikin abin ta namata ta cikin littafin namata ta gida mun fito da shi sai gobe insha Allah tunda ba ma za mu yi karatu assalamu alaikum kowane irin abu wa qaddara fiha akwatha fi arba'ati ayyamin sawa'a lisailin to nan da yake arba'ati ayyamin kwanaki biyun nan idan an hada da biyun farko na kasa sun zama nan kenan wato kamar da aka dauko biyu a can gurin to nan ana so a bada labarin biyu sai aka hada su sai suka zama nawa hudu da aka yi gaba sai aka kawo biyu sun zama nawa kenan shida ya zanto Allah kada kalaka na samawati al-ardu wa bainahuma fi sittati ayyamin wa ma masna min lugu da haka ba kwana takwas bane ba kwana shida ne biyun farko aka hada da biyu sai aka samu su arba'a gaba daya sai dai ba ai wannan bayanin ba wanda yake da kaifin hankali shi zai gane dama Allah ce afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghayri llahi lawajadu
فيه اختلاف كثيرا. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الله تفصبر على ما يقولون يا قولي دنگنا دا ابن دا كافره سيكي فتا مكا نمغن يرمغن نظرقي ندكا ونا ابن دا بيداتي دا كيبا. وسبح بحمد ربك كي تسبيه دنگو جاغا وبنجي دنكا قبل طلوع الشمس كافوه دو والرانا وقبل الغروب دوكما كافن فات ورطا. ونن tasbihi abinda ake nufi da shi a nan gurin shine wato ainihin sallah. Wasabbih bihamdi rabbik kai tasbihi kafin hudowar rana sallan asubahi kenan da kafin faduwar rana sallan la'asar kenan ko idan to la'asar da azhar kenan. Wa min al-layli fasabbihu haka a wani yanki na dare kai tasbihi ga ubangiji shine sallar magriba da sallar isha'i tunda ana yin su a yanki na dare. Wa idbar sujud kuma kai tasbihi a ƙarshen sujuda. An gane ku? Abinda yasa muka fassara tasbihi a nan gurin da cewa ana nufin shine sallolin nan guda biyar shine abinda ya tabbata fassarar sa cikin hadisin Muslim. Hadisin Jarir bin Abdullah al-Bajali wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo ya same mu a wani dare da wata ya fito ya kalli da dare sai yake ce mana lalle za ku samu damar ganin ubangijin ku ranar tashin kiyama kamar yadda kuke ganin wata a daren sha hudu. La tudhammu nafiru wayti ba za ku yi cunkoso wajen ganin sa ba. Yanzu da wata a daren sha hudu akwai bukatar kace da Allah wani hulaka ta kare mu? To haka kuma za ku samu damar ganin Allah kenan, wani ba zai karewa wani ba. Sai ya ce idan kun samu damar yin sallah kafin fudowar rana da yin sallah kafin faduwarsa tunalle ku yi yunkurin yi, ma'ana waɗannan sallolin guda biyu kar ku yi sakaci da su cikin dabi ta kowace irin hanya. Sai ya karanta wannan aya wato ya kawo fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub. Sai ya nuna mana ashe at-tasbihu anan ana nafi shine mai as-salah. Wa min al-layli fa yusabbihu wa dubara as-sujud. Wa istami yawma yunadi al-munadi min makanin qarib yawma yasma'una as-sihata bil-haqq zalika yawm al-khuruj. Wa istami ka saurara ya kai dan adam ka yi jira da daku na yau mai nazul munadi ranan da mai inshela zai yi shela min makanin qarib wato a wani wuri na kusa ba daga nesa ba. Mala'ika zai kira da babban murya ke an gane ku? Wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi thumma idza da'akum da'watan min al-ardi idza antum تخرجون يوم إذن يتبعون الدائي لا وجلا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا كيني وسمي يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق رانا دمتان راسي ونراك راكي نقسكيا كين زاعتا شكيا ما كنا ذلك يوم الخروج وانا إنتسي رانا فتو وادر سكين قصا إنا نحن نحي ونميت وإلينا المصير. Allah ce lalle mu ne masu karɓar rayukan mutane yayin da ajalin kowa ya kare, sannan mu ne kuma masu rayasuwa ga wanda muka so mu rayas. Wa ilaina masir kuma ya zuwa gare mu ne mu koma take. Yawma tashaqqaqul ardu anhum sira'a zalika hashrun 'alaina yasir ranan da kasa za ta tsatsage anhum dan su mutane su fito sira'an za su fito da gaggawa ba wanda zai jikiri kannahum ila nusubin yufidun khashatan absaruhum tarhaquhum zilla zalika alyawm alladhi kanu yu'adun mutane za su fito suna gaggawa. Zalika hasrun alaina yasir Allah ce wannan taro mutane din abu ne mai sauki gare mu, za a tara kowa da kowa na farko da na karshe yawm yajma'u kulli yawm aljam'i kenan. Zalika yawm tazabun ranan da ake kira ranan taro tun daga farkon duniya har ƙarshen. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir yawma tashaqqaqu al-ardu anhum sira'a zalika hasrun 'alaina yasir nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alayhim bijabbar fadhakkir bil-Qur'an man yakhafu wa'id. Allah ce mu ne muka san abinda mutane ke faɗa sama da su kansu ba su san me suka faɗa ba. Kuma an ta alaihim bi jabbar kai annabi ba ce ka tankwara su ba da karfi abinda aka ce kai musu wa'azi, amma tilastawa da karfi shigar da imani cikin zukata wannan ba aikin ka bane, aikin ka wa'azi da fadakarwa. Fa zakkar indama anta muzakkir lasta alaihim musaytir wa anta alaihim biwakil wa ma ja'alnaka alaihim hafiza wa ma anta alaihim biwakil. Wannan shine ma'anar wa anta alaihim bijabbar. Fa zakkir bil qur'ani, kai gargadi da wannan alqur'ani, kai gargadi ga man yakhafu wa'i, wanda yake jin tsoron narkon azabata. Wannan a takaice shine abin da ya shafi tafsirin suratu Qaf da muka faro ranar Juma'a. Allah bai kaddara mu karasa ba sai yau. Abin da muka faɗa na daidai, Allah shi ba mu lada. Wanda muka kuskure kuma Ubangiji Ta'ala shi ya fi mana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yanzu sai a kira sallah, sannan sai mu ansa abin da ya sauƙaƙa na tambayoyi. Haka dai ma'anarsa ta fito, amma galibin tambayoyin ku maimai ne. Ko mutum ya tambaya game da shigar aljani jikin ɗan adam, aljani zai shiga ko ba zai shiga ba, ko tambaya kan ramuwar azumi, ramuwar sallah, ramuwar wace. Allah ku yi haƙuri, wannan sai dai ku nemi kasatin da na yi bayani akai tun baya. Wannan ya ruwaito wani hadisi yake cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ban taɓa ganin zunubi ba mafi girma sama da sura cikin alqur'ani da mutum ya haddace ta daga baya kuma ya manta. Wannan hadisi baya da asali, ba daga bakin manzon Allah yake ba. Duk wani hadisi da yake nuna zunubi ko laifi ga wanda ya haddace wani abu na alqur'ani daga baya ya manta, sa masa alama wannan hadisin da'ifi. Gaba ɗayansu ba ɗaya da ya tsira a fagen bincike na ilimin hadisi. Da hadisi ne zai yi. Allah hakika Qur'ani yana da muhimmanci ka haddace kuma ya kasance ka kiyaye wannan haddataka, kana ci gaba da kare ta. Amma idan aka samu sakaci, gajiyawa irin taka sanan adan ka zo ka manta da abin da ka haddace, ba wani zunubi da aka tanadar ma, hasara ce dai kai hasara, amma dai zunubi babu shi. Allah bai ce ba, manzon Allah bai ce ba. Duk hadisin da aka kawo sanan zai yi. Wannan ba shi ke nuna cewa aka yi sakaci ya zube ba, kamar yadda muka faɗa in ka haddace Qur'ani kana da falala, kamar yadda hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka nuna. Daidai suratul Baqara da suratul Ali Imran, idan mutum ya haddace su suna da falala, za su zo ranar tashin kiyama kamar matsayin manya-manyan girgije guda biyu, su yi hujja ga wanda yake karanta su ranar tashin kiyama har sai ya shiga aljanna, kamar yadda hadisin Annabi ya nuna. Wannan surori guda biyu ma gashi matsayinsu. Da kuma hadisin da Annabi ke nuna cewa yuqadu sahibul Qur'an irqa ikra warqa warqa kama kunta turattilu fi dunya, ma bucin Qur'ani za a ce masa karanta ka ci gaba, aji sai kofar aljanna a ce karanta kai sama, yana karatu yana yin sama, yana karatu yana yin sama, karshen matsayinsa cikin aljanna shine karshen abin da ya haddace cikin Qur'ani. Kaga gaskiya da gaskiya kenan wannan. In kai hadda wata sama-sama ka tsaya daga ƙasa-ƙasa ka kai ka jawo, in kai mai yawa mai ƙwari ka ja ka tafi ka kai kuma daidai kai ne. Shi yasa Qur'ani na da falala, shi yasa kuma Annabi ke cewa ma'abucin Al-Qur'ani kamar ma'abucin mutum mai raƙumi ne da akalar raƙuminsa ke hannunsa. Yace in ya ci gaba da riƙe akalar raƙumin nan, in ko ya sake ta fa raƙumi zai tafi sa, domin shi raƙumi wani irin solo ɗin dabba ne. In ka saki akalar ko da ɓera ya zo ya ja ta kuma zai bi shi, ba abin da ya masa zafi. To haka manzon Allah ya kwatanta ma'abucin haddan Qur'ani kamar ma'abucin raƙumi da akala. In ka riƙe akalarka raƙumi na nan, in ko ka sake ta to kuma raƙumi zai tafi sake. Dan haka lalle ne mai haddan Qur'ani ya tsaya tsayin daka ya ga ya tsare ta bata zube ba. Abinda zai taimaka maka ko wajen tsare haddan Qur'anin ka shine yawan maimaita Qur'ani. Ka tsarawa kanka a kowane yini ya zanto kana da wani wuridi na Al-Qur'ani da zaka yi. Abinda ake nufi da wuridi, keɓance wani adadi na izufi da zaka karanta ko juzui. Misali, in dai mutum ya yi harda Al-Qur'ani harda mai kyau, kullum aini ko da izu biyu kawai yake karantawa, duk kowane kwana 30 zai mai zai saukar Qur'ani, a shekara zai sauka har sau 12, to Qur'aninsa ba zai zube ba biiznin Allah. In dai ya yi harda mai kyau lokacin da yake harda, sai dai in dama lokacin da yake harda bai harda mai ƙarfi sosai ba, sama-sama yi. To wannan koya mutum ya bar Qur'ani sai ya zube da wuri. To ballantana a ce kana da himma da kwazon da kullum za ka izu hudu, ka ga wannan kowane kwana 15 kenan za ka sauka. In kuma kullum za ka izu takwas misali, ka ga wannan kowane sati za ka sauka kenan. In dai mutum ya sa himma, gwargwado yadda kake da lokaci za ka tsara wa kanka. Kuma wani abu da zai sa ka samu nishaɗin karanta Al-Qur'ani, wannan mujarrabi ne ga dukkan mutumin da ya jarraba wannan zai ga amfaninsa mai tarin yawan gaske. In ka haddace wani abu na Alkur'ani kamar yadda lokacin muraja'an Kur'anin ka na tilawa kamar yadda shi lokacin kiyamul layli, ka rinka yin kiyamul layli da shi, ka kwanta barci da wuri, karka bata kanka lokaci da yawa, karfe 10:30 ka yi barci, da zaran karfe 3 ta yi ka koshi da barci za ka farka. Saboda haka lokacin da ka farka irin yin nafil kullun na cikin dare ka samu ka yi nafil kullun, dama wutri ka yi jinkirin su sai wancan lokacin, ko da wutri za ka yi na raka'a 3, a raka'a farko ka yi izu ɗaya, raka'a ta biyu ka yi izu ɗaya, ba ka yi izu biyu ba kenan. In ka saba kanka wannan kullun ka ci riba mai yawa. Na farko annabi ce duk wanda ya farka cikin dare ya raka'a ko guda biyu ne za a rubuta shi cikin wazakirin lillahi katsiran wazakirati. Sannan kuma da kai wannan za a rubuta ka cikin wallazina yabituna rabbihim sujadan wa qiyama, za a rubuta ka cikin tatajafa junubuhum an al-madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun, za a rubuta ka cikin innal ladzina yatluuna kitaballahi wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafihum ujurahum wa yazid, za ka shiga ayoyi masu yawa cikin Al-Qur'ani har da ka ta ƙara ƙarfi, kuma ka shiga cikin ayoyi masu yawa na Al-Qur'ani. Amma nan sai ka yi fada da shedan za ka iya. Da zaran ka fara ranar farko za ka ji kafa kamar ta tsage, rana ta biyu raɗaɗin na raguwa, rana ta uku har ma sai ya zame baka jiki, in lokacin ya yi ko ba agogo za ka ji kata shi. Wannan sai ka ga har da ka ta zauna lafiya, kuma ga shi ka yi ibada. Dama abin da ake so Qur'ani ya hana ka bacci, me yana kake ta bacci ya hana ka bacci ake so? Dama abin da hadisin annabi ya nuna kenan. Yace da Al-Qur'ani da azumi za su ceci masu sura nan tashin kiyama. Azumi zai ce ya Ubangiji na hana shi ci da sha da haka ka bani cetonsa. Qur'ani zai ce ya Allah na hana shi barci cikin dare ka bani cetonsa. Saboda haka duk masu haddan Qur'ani ga fili ga mai doki. Shafa'i da wuturinka kawai za ka mayar da shi mai tsawo shi kenan. Da ka yi sallar isha ya karka tsaka ya saka zai kwanta kai barci, bayan ka farka din nan karfe 3 sai kai shafa da wutri mai tsawo. Annabi na raka'a 3, wani lokacin ya raka'a 5, wani lokacin ya raka'a 9, wani lokacin ya raka'a 11, ba dai ya dora wa kai 11. Kai ma kaga dama zaka iya wutrin ka haka. Idan ka zo raka'a 5 kenan, idan kai ta 4 kenan ka gama shafa'i kenan. Ka zauna kai ta hiya sai ka tashi kawo ta 5 din kenan. In ma kaga dama raka'a 5 din sai a ta 5 zaka zauna kai sallama duk yayi sai me wutrin ka yayi. In ka ga dama wani lokacin annabi raka'a 9 yake yi, 8 din duk ba zai zauna ba sai ya zo 8 sai zauna ya tahiya, sannan sai tashi kawo daya ya zama wutri zai zauna ya tahiya ya sallama sallallahu alaihi wa sallam. To ga ga zaka samu dama raka'a 5 ko raka'a 9 ko raka'a 11 zaka karatu mai tarin yawa cikin dare, da kai sai Ubangijinka. Sa'ilan nan daidai lokacin da zaka gama lokaci ne da Allah ke ce la ina ma turo kon gafara in gafarta musu, ina masu bukata in ansa musu bukatansu, ina masu neman bukata kaza in biya musu, sai la Allah yake lokacin. Kaga sai ka shigar da dukkan bukatunka da kake da su, sai ka tashi safiya ka ganka kana cikin walwala da jin daɗi. Wancan ku bai tashi da zikiri bai karatun Qur'ani ba, ransa a bace ina jin haushin matarsa, ina jin haushin kansa ma. Idan kuma ka tambaye shi me yasa shi ma bai sani, to wallahi wannan duhun zuciyar rashin zikiri ne, rashin karatun Qur'ani ne, rashin istighfari da hailala din da rashin kiyamul layli. Har kawai da safe zaka tashi kana jin haushin kowa, kowa ga kuma da cewa baka sai salamu alaikum san dai baka zikiri, kike sa mutum ya samu duhun rai da yawan batin rai na ba gaira babu dalili, kullum kana cikin tashin hankali ka rasa ko me yake damun ka. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah تضم إن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وانا يكي سوا كي وانا تنبير دانا بدانا جانتا ايضا نوالي تتنت ويقول اندى متي يكي زوا زنسي قبضرو دي يكي سوا اولاي دن يباتا كيوتا ينا دلادا بالهيري يني يريبا kuma da aure yake neman ta ba. Innama al'amalu binniyat wa innama likulli imrin, dan kai niyyar kinki kana da lada, in baka niyyar kinki ba ko baka da lada. Idan mutum ya gama ce da juna biyu sai ya ce wancan mazinaciya ce, yayi kazafi kenan? A'a, matakar mace aka ganta da juna biyu kuma an tabbatar ba ta da miji kuma ba ta taba yin aure ba, a tarihi ka san ba ta taba yin aure ba, ga ta kuma da juna biyu, wannan dan ka ce mazinaciya ce baka da wani laifi, dan ita ce ta ba da shaidar mazinaciya ce da kanta kasancewar ta zo da juna biyu. Abinda ba yadda da shi ba shine ba ta da juna biyu haka kai kace wancan mazinaciya ce, to wannan sai kana da shaidu guda hudu, in babu sai a kama kai maka bulala 80 dan kai mata kazafi kenan. Wannan yake cewa shin akwai wani haƙƙi akan mu al'ummar musulmi mu rinka faɗakar da waɗanda ba musulmi ba, wato abubuwan da yake cikin alkur'ani da sunna? Haƙƙi mai girman gaske kuwa, yaɗa musulunci kenan, wannan wajibi ne da yake kan kowa, haƙƙi ne da ya shafi dukkan al'umma, isar da musulunci ga waɗanda ba su musulunta ba. Ba lallai ne sai ka zama malami ba, ai faɗakarwar wani lokaci cikin labari ne, buga misali ne, ba dogon karatu ke bukata ba, ya danganci fahimtarka da mutumin da kake magana da shi da kuma hanyar da zaka ja hankalinsa. Akwai lokacin da maganganunka da ayyukanka za su bashi sha'awa, akwai lokacin da mu'amalarka za ta bashi sha'awa. Wannan dai aiki ne kiran waɗanda ba musulmi zuwa ga musulunci, kan wannan wajibi ne akan mu. Wajibi ne akan mu ɗaukan wannan nauyi. Alhamdulillah, a wajen sassani akan samu kwamitoci daban-daban, zaka samu ƴan uwa musulmi sun kakkafa su saboda kiran waɗanda ba musulmi ba zuwa ga addinin musulunci. A Kano akwai kwamitoci da ƴan uwa samari haka da suka kakkafa a wajen su unguwanni daban-daban, wanda zan iya tunawa a masallacin mu na Beirut Road akwai kwamiti na musamman don kiran waɗanda suke maguzawa zuwa addinin musulunci. Wannan kwamiti na da motoci da dai har guda uku ko hudu, saboda zirga-zirga duk ƙarshen mako sai an fita wani, kuma wanda suke fita din fa ma'aikatan gwamnati, alƙalai, lauyoyi, ƴan makaranta, duk dai samari haka, an haɗa kai ana irin wannan aiki na alkhairi. Ta ji an ce nan mutum goma sun musulunta, wani lokacin an taɓa musulunta gari guda. Akwai sasannin da za mu je wani lokacin ka ga an je ziyara wa'azi, kila da kyar za ku sha, suna neman su jajjefe ku. Amma duk da haka ana maimaitawa, wata rana sai ka ji mutum ɗaya ya musulunta, mutum biyu ya musulunta, wata rana mutum uku su musulunta. Gaskiya irin wannan yana da matuƙar muhimmanci. Akwai kuma kwamitin da samari suka kafa waɗanda suke aikin su shine duk ƙarshen mako su kai ziyara asibitoci, su ga marasa lafiya, su ba su lemo ne, ayaba ne, a ga takardunsu da aka rubuta na magani, a ga me za a iya sai musu, menene kuma ba za a iya sai musu ba, a yi musu wa'azi. Da yawa kuma za a ga suna nuna sha'awar su game da haka din. Suna cewa da duk waɗannan ayyuka mun bar su waɗanda ba musulmi bane suke, mu yanzu musulmi ba ma komai. Suna san waɗannan ayyuka akwai su da yawa a Kano, kuma a Bauchi ma haka akwai waɗansu samari masu zuwa irin wannan ƙauyukan, waɗansu ma kekuna masu kafaya suke fita da su. To haka a dai sassani daban-daban a kudancin ƙasar nan da abin nan akan samu, to sai dai adadin yayi kaɗan gaskiya. Aikin yana da yawa kuma adadin mutanen da suke yi ɗin su yayi kaɗan. Ha kuma taimakon da suke samu yayi kaɗan. Ai mun sha faɗa a cikin karatu cewa ya kamata kowane masallacin Juma'a na garin nan da a ce alaƙalla yana da mota ta fita wa'azi. Mutanen ƙauye ko waɗanda suke ƙauye, waɗanda ma suke musulmin tukuna, aikinka su iya fatiha da za su yi sallah, wannan aiki shi kaɗai ya ishe ka. To balantana waɗanda ba musulmi ba kuma ka ja su zuwa ga addinin musulunci. To wannan aiki ne da yake kan kowane ɗaya cikin ɗaiɗaikun musulmai, musamman matasa. Aiki ne ke buƙatan kuɗi, yake buƙatan tsari, yake buƙatar kafin wannan kyakkyawan niyya, domin kyakkyawan niyya ita ke sa a ci nasara kan kowane irin aiki. In ba kyakkyawan niyya ba za a iya ci nasara, amma inda kyakkyawan niyya ko mutane ba su da yawa za a ga sun ci nasara mai tarin yawan gani. Ba zai sauka kan waɗansu ba in adadinsu ya wadatar. Farzu kifaya ba wai da wani yayi ba shikenan ya dauke mana, sai in wanda suke adadin su ya wadatar, ba ƙarin, ba neman ƙari, to ya zama ya sauka akan sauran mutane. Amma in adadin su bai wadatar ba fa, kaga bai abin nan, dan shi yasa ake kiran sa farzu kifaya. Kifaya din aiki ne isarwa da duk, in bai wadatar ba zai, dan haka dole kowa sai ya yi kenan. Kaga duk kasashen da zaka samu a an ci gaba akwai irin wannan tunanin sosai da sosai. Sauran kasashen Laraba da waɗansu kasashen duniya ɗin ma waɗanda suke musuluncin bai ƙarfi ba, zaka samu kungiyoyi masu irin wannan aikin dare da rana, kuma sun tsara kansu, kuma aiki ne na sa kai zaka kowa na yi. Amma har yanzu anan muna da rauni, har yanzu muna da rauni kwarai da gaske. Aiki ko ba ya isa mutum daya, malaman da muke da su ba su isa ba su wa'azantar da mu a cikin gari, su kuma iya zuwa ƙauyuka su kira mutane, kai ko cikin garin ba za su iya wadatarwa gaba ɗaya ba. Yanzu misali idan ka ɗauki ɓangare ɗaya daga cikin ɓangarorin al'umma shine ɓangaren mata, wanda yawansu kowa zai da zai kan cewa yanzu yawansu ya ninka na ya fi na maza yawa, to su ma jama'a ne masu zaman kansu da ake buƙatar su san Allah, su san manzon Allah irin yadda yanzu maza ɗinnan suka taru suke ƙoƙarin su sani, kuma matsalolinsu da suke cikin rayuwa sun sha bamban da namu, kuma damar da suke da ita ta koyan addini din ta yi karanci kwarai da gaske an kwatanta da damar da namiji ke da ita. To su kansu kaga wannan wani bangare ne da ya kamata a yi musu wani tunani, ya za a fahimtar da su addini, domin rashin fahimtar da su addini shine mabudin kowane irin barna a cikin mujtama in ba su fahimci addininsu, dan dole ana tare da su, su za su haifar maka yaro, su za su shayar da shi, su za su rene shi, su za su yi kaza. A wannan da za ka yi da yaro da a wannan da za su yi da yaro na wayannin nan kaiwa, na su da yinin nan kaiwa, idan ba su da fahimtar addini ya za a yi ka sa ransu baka tarbiyya ta gari ga ɗanka, kaga zai wahala kwarai da gaske. To wannan duniyar mata ɗin ɓangarensu ma har yanzu ba wani tunani mai kyau ko mai tsari da aka fara yi wajen karantar da su addini ko fahimtar da su rayuwa, kaga suna buƙatar su san addini, suna da buƙatar su san rayuwa. Idan sun fahimci haka ne kai kanka ma zaka ji kana muruwa da matar da kake tare da ta fahimci addini kuma ta san rayuwa, yayin da ta san ɗaya ba ta san ɗaya ba kana cikin matsala, balle sana in ta jahilce su duka. In ta san rayuwa ba ta san addini ba, to kaga za a yi ta tsaya da ita wannan matsala. In ta san addini ba ta san rayuwa ba, kuma za a ga ta zama bagidajiya. Ita ba ta san ma yadda za ta yi ta zauna da kai ta ja hankalinka har ta ji ma ta ɗauki. Ka ji kai kanka ta gamsar da kai ta ɗauke maka kewa baka kallon wuta, ko ba haka bane ba, to ballantana in ta jahilci duka kaga an shiga cikin matsala. Ita ba za ta taimaka maka ba a rayuwa, ko ba za ta taimaka maka ba a addini. Sai kasance zaman da kuke ciki zama na gaba na rikin jin daɗi, kuma idan ka ce ka sake ta ka auro wata wadda za ka auro ɗin maki da tafi.